أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana ranar Asabar ce wadda take da akwar wata yau sallar na da shekara 1431 daidai da 22 ga watan Mai shekara ta 2010. Wannan shine kasan na 20 daga cikin jerara dukkan Walham Ahmad bin Abdul Halim bin Mutaim al-Harani, Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Dama muna kan wata matsala mai girma, ita ce maganganun malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka biyo baya su da kyautatawa, waɗanda Ibn Taymiyyah ya yi alƙawarin zai kawo mana su, tare da kawo littattafan da suka ruwaito su da malaman suka ainihin ruwaito su, dangane da tabbatar da cewa siffa Allah maɗaukakin sarki musulmi ba shi da ta cewa game da ita, sai dai ya yi imani da ita a bisa yadda ta zo, ba tare da ya ƙaryata ba, ba tare da ya yi musunta ba, ba tare da ya kwatanta yadda take ba, ba kuma tare da ya bata wata ma'ana saɓanin yadda zahirinta ya bayyana ba. Maganar malamin da ya kawo mana wadda karatu ya tike mana akai ita ce maganar Malam Ibn al-Majishun, wanda ya ce al-Imam al-Asram ya ruwaito a cikin ainihin kitabu sunna da al-Imam Abu Abdullah Ibn Batta a cikin littafin al-Ibana da al-Imam Abu Umar al-Talammaki da ma dai waɗansu malaman da isnadi ingantacce daga Abdul Aziz ɗan Abdullahi ɗan Abi Salama al-Majishun. Ya ce wannan malami ɗaya ne daga cikin malamai manya guda uku a wancan lokaci a Madina, waɗanda waɗannan malamai su ne Imam Malik da kuma shi Abdul Aziz ɗan Majishun ɗin, sai kuma Ibn Abi Dhi'ib. Aka tambaye shi game da irin yadda jahamawa suke musun a ce Allah a sama ike, Allah yana da hannu, Allah yana da ƙafa, to sai ya ce lallai kai tambaya wadda take mai matuƙar girma ƙwarai da gaske. To mun fara karanto bayanan da malamin ya yi sai lokaci ya ƙure. A yau za mu tashi gabar da ya ce i'rif rahimatallahu ghanaka an takallufi sifati ma lam yasifi rabbu min nafsihi bi ajizik an ma'arifati qadri ma wasafa minha. Ya ce ka sani Allah madaukakin sarki ya ji kanka, ghanaka Allahu an takallufi sifati ma lam yasifi rabbu min nafsihi. Allah ya wadatar da kai, Allah ya isar maka, wato Allah ya hutashe ka daga ka tursasa wa kanka siffanta Allah da wasu siffofi waɗanda bai siffanta kanshi da su ba, bi ajizika saboda ajizancinka gazawarka, amma arifati qadri ma wasafa minha saboda ka gaza daga sanin abin da ya siffanta kanshi da su. Misali, Allah ya ce yana da hannu, to ka gaza sanin yaya haƙiƙanin hannu yake, sai ka ce to don haka bari ka yi ƙoƙarin faɗin yadda hannu yake a naka tanin, sai ka ce a'a Allah ba ya buƙatar wannan, ya isar maka daga yadda ya bayyana kanshi ɗin nan, to ka gamsu daga haka, kar ka nemi ƙari a kan haka. Idza lam ta'rif qadra man wasafa, malam ya ce idan baka san daraja ko alƙadari ko iyakacin matsayin wannan da ya siffan kanshi da shi ba, fama takallufuka ilma ma lam yasif, to menene zai sanya ka kallafa wa kanka sanin abin da bai siffanta ba, ma'ana abin da ake ce maka ya siffanta kanshi da wasu siffofi, sai ka kasa fahimtar waɗannan siffofin saboda gazawar ilimin ka. To yanzu kuma dan Allah idan kai shishigi wajen ka tursasa wa kanka, sai ka san wasu siffofi wanda bai siffanta kanshi da su ba, ai kaga kuma ka nemo hanya halaka. Abin da ake cewa abin da ya saukar maka ma na wahayi ka kasa ɗauka ka kasa fahimta, ina kuma ka je ka kutsa kana kwatanta shi da abubuwan da kai kuma baka sani ba, don haka ka tsaya inda ya tsaye da kai. Malam yace hal tastadillu bizalika ala shay'in min ta'atihi, shin yin haka da zaka yi, wato ka tursasa wa kanka har sai ka siffanta Allah da wata siffa wadda ba shi ya siffanta kanshi da ita ba, zaka kafa hujja da yin haka ne akan cewa wannan da'a ce, wato wannan biyayya ce, ko kun fahimta da ma biyayya ce wannan, zaka iya kafa hujja da ita biyayya, aw tanzajiru bihi an shay'in min ma'asiyatihi, ko kuwa yin haka din in kai yana nuna katsawa tune daga wani abu na daga saban shi, wato idan ka je kana kokarin siffanta shi da wasu siffofi wadanda ba shi ya siffanta kanshi da su ba, shin ibada ce kai ko ko wani munkar ne ka bari? Ba ko daya. Hasali ne kai munkar ka aikata, ko kun fahimta? To sai yake cewa fa amma allazi jahada ma wasafa rabbu min nafsihi, amma wanda ya ainihin yi musu siffofin da ubangiji ya siffanta kanshi da su, ta'ammukan saboda zurfafawa da neman ganin kwakwaf, wata kallufan da kuma tirsasawa kai abinda Allah bai dora ba, faqad istahawatu ash-shayatin fil ardi hayran, to wannan ba komai bane, shedanu ne kawai ainihin wato suka batar da shi a cikin ainihin wato duniya, kuma suka saka shi a cikin dimuwa. Kawai dukkan mutumin da ya kokarin musanta wata siffa da ubangiji ya siffanta kanshi da ita, saboda me? Saboda neman ganin kwakwaf, to tun da bai ga kwakwaf din ba, ko kun fahimta, sai ya ce to ƙarya ne. Nan yana magana akan jahamawa ne waɗanda, ko mu'tazila waɗanda kasa gano siffa Allah haƙiƙani, sai su ce to wannan dalili ne akan Allah bai da siffa. Ina fata an gane. Da kuma takallufan, sun kallafa wa kansu. Misali yanzu a haifar maka ɗa, sai ka ce kana so ka gane wannan ɗa yana da rai ko bai da rai, ga fa motsi ne. Alamomin gane rai shine a ga yana motsi, yana ci, yana sha, sai ka ce kana so kamar yadda ka ga kunnan shi, sai ka ga ran shi, sannan za ka yadda yana da rai, sai ka ga hankalin shi, sannan za ka yadda yana da hankali. Yanzu wannan ganin kwakwaf ne ko ba ganin kwakwaf ba? To neman ganin kwakwaf na wannan ina rai da hankalin ɗanka yake, da ka kasa ganowa, sai ka ce to wannan dalili ne akan ɗan nan ba shi da hankali, dalili ne akan ɗan nan ba shi da rai. To wannan shin menene? Ganganci ne, domin akwai abubuwa da ake gane alamomi da su na wanzuwar kaza ko rashin wanzuwar kaza. Misali, duk sanda ake zaune aka ji iska ta taso, aka ji cida, hadari na cida, yana kada, yana bugawa, dalili ne akan duk wanda yake da shan yayi marma zai kwashe, za a yi ruwa. Ashe akwai al'amura waɗanda da alamomi ake gane. Ashe yasa Ibn Abi Zaid al-Qayrawani a cikin risala yake cewa ya'tabiru al-mutafakkiruna bi'ayatihi, masu tunani suna lura da ayoyin Allah ne da ya halitta, wala yatafakkaruna fi ma'iyyati zatihi, ba sa kokarin tunani game da yaya asalin zatin shi yake, domin gano asalin zatin ba zai yiwu ba. Amma ka tabbatar da cewa sama ba wanda ya taba runtan shi yayi ta, to shi Allah ya ce shi yayi ta. Ba wanda ya taba da'awar shi yayi duwatsu, shi yayi kasa, shi yayi duniya, shi yayi kaza, to Allah shi ya saukar da wahayi cewa shi yayi. To yanzu waɗannan dalilan da zaka duba na kewaye da kai sun ishe ka ka gane cewa akwai Allah. Baka buƙatar sai ka ce sai ka gano ina ne yake, yaya yake, bari ka taba shi, bari ka sansana shi, sannan ka yadda da shi. Abinda malai yake cewa wanda yake musu wata siffa da Allah ya siffanta kanshi da ita, ta'ammukan saboda zurfafawa da neman ya ga kwakwaya abin yake, wata kallufan da kuma kallafawa kai abin da Allah bai kallafa mishi ba, sai ya ce faqad istahawatu ash-shayatin fil ardi hayran, shedanu ne suka batar da wannan, suka kada shi cikin duniya yake cikin ainihin wato fagamniya ta dimuwa. Fasara yastadillu bi za'anihi ala jahdi ma wasafa ar-rabb وصفا وسمى من نفسه بان قال لا بد ان كان له كذا من ان يكون له كذا فعمي عن البين بالخفي yace to irin wannan fasara yastadillu to sai waye gari kenan yana kafa hujja bi za'anihi abisariya washi ala jahdi ma wasafar rabb abisasib musu abubuwan da Allah ubangiji ya siffanta kanshi da shi, wasamma min nafsihi kuma Allah madaukakin sarki ya kirayi kanshi da waɗannan siffofi, bi an kala sai ya koma yana kafa hujja da cewa la budda in kana lahu kaza min an yakuna lahu kaza, to ai babu makawa, in aka ce Allah yana da kaza to dole zai zama yana da kaza kenan. Misali, in kuka ce Allah yana da hannu, to ai hannu alama ce ta na ƙasa, to yanzu kenan kuna cewa za a waye gari babu Allah kenan. In kuka ce Allah yana da kafa, to ai kafa alama ce ta na ƙasa, to za a waye gari babu Allah kenan. To yanzu misali, ya koma madadin ya dauki nassin Qur'ani da aka gaya mishi, ya koma yana kafa hujja da in kana kaza na lazima an yakuna kaza, to in ko kaza ya faru to kaza ne zai biyo baya. Sai mallam yake cewa fa'amiya anil bayyin, sai ya makance daga abin da yake a bayyane, bil khafi, yana neman abin da yake a boye. Ga Qur'ani ya ce Allah yana da hannu, ga Qur'ani ya nuna Allah madaukakin sarki na da fuska, Qur'ani ya ce Allah zai zo, hadisi ya ce Allah madaukakin sarki na sauka ƙarshen dare, hadisi ya ce Allah yana da kafa. Yanzu waɗannan albayyin ne, hujjoji ne bayyanannu. Sai ce to an aka ce kafa, wace irin kafa? To tunda na kasa gano irin kafar, to babu kafar. To yanzu kun ga ya koma yana kasa hujja da abin da yake a boye, yana talalibe, to ai in kaza, to ai kaza ne. Yanzu wannan hujja ba karar bace, amma ga hujja karar ya batta, shine yace fa'amiya anil bayyin bil khafi, sai yazan ya makance daga hujjar da take a bayyane, ya dauki wadda take ainihin a boye. Wajhada ma samma rabbu min nafsihi bi samti rabbi, ko amma lam yusammi minha, sai ya dawo yana musun siffofin da Allah madaukakin sarki ya kirayi kanshi da su. Ina fata an gane, bi samti rabbi, sai yake amfani da shirin da Ubangiji yayi, amma lam yusammi minha, daga abubuwan da bai ambaci sunan su ba. Ma'ana abin da mallam yake cewa anan shine, wannan irin mutumin sai yazo yana musun abubuwan da Allah madaukakin sarki ya fito karar ya fada, yace sunayen shi ne da siffofin shi, ya dawo yana neman ya dauko abubuwan da Allah ya shiru game da su bai ambaci kanshi da su ba. Ko kun fahimta? Na haka falam yazal yumlilahu shaytan, ba zai gushe ba shaytan, ya ne mai shifta, shaytan ya ne mai lacca, ya ne mai bayani, hatta jahada qaular rabb, har yayi musu magana Allah madaukakin sarki azza wa jalla, inda yake cewa wujuhun yawma idhin nadira, wasu fuskoki a wannan rana suna cikin ainihin wato haske, ila rabbiha nazira, suna masu kallo zuwa ga ubangijin su. Yanzu wannan aya ce ko ayoyi ne dake tabbatar da cewa ranar alkiyama fuskokin mu'minai za su yi haske, saboda mai, saboda za su ga Allah. To irin wancan mutum tun daga san da ya fara musun wasu siffofi, ba zai gushe yana musun waɗannan siffofi ba, har ya zo ga musun cewa ba za a ga Allah ba a ranar alkiyama. Faqala, sai ka ji ya ce la yarahu ahadun yawmal qiyama, babu wanda zai ga Allah a ranar alkiyama. Fajahada, Ibn Taymiyyah ya ce o kaga sai yayi musu, wallahi afdala karamatillahi allati akrama biha awliya'ahu yawmal qiyamati min an-nazar ila wajhihi. Ibn Taymiyyah ya ce wallahi ina mai rantsuwa da Allah, gashi wannan mutum yayi musu mafi falalar karama wadda Allah madaukakin sarki zai girmama masoyan shi da ita a ranar alkiyama. Ita ce me? Kallon fuskar shi. Kallon fuska Allah ita ce daraja mafi daukaka wadda Allah madaukakin sarki zai yi wa ainihin bayin shi a ranar alkiyama. To sai kaga tun yana musu wasu siffofi gefe 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 gefe, har yazo ya musu wannan matsayi mafi girma da dukkan mu'minai suke fatan su same shi a ranar alkiyama. Ina fata an gane. Wa nazaratihi iyyahum, sannan kuma ya musu cewa Allah ma zai kalle su, su za su kalli Allah, shi ma Allah zai kalle su. Fi maq'adi sidqin, a wani mazauni na gaskiya, inda malikin muqtadir, a wurin Allah wanda yake sarki ne mai karfin iko. Allahu akbar. Wa qad qada annahum la yamutuna, a wannan lokaci Allah ya riga ya hukunta cewa ba za su mutu ba. Suwa? Su mu'minai yan aljanna. Fa hum bin nazari ilaihi yanduruna, saboda za su rinka murna saboda kallon fuskar shi da za su rinka yi. Ila an qala, mallam Ibn Taymiyyah yace haka dai mallam Ibn al-Majishun yayi ta maganganu, har yace wa inna ma jahada ru'yata Allah yawm al-qiyama iqamatan lil hujjati dhalla al-mudalla. Mallam yace kadai ana samun wanda ke musun ganin Allah ne a ranar al-qiyama dan ya zama ainihin wato tsaida hujja ta bata wadda take a bar a tabbatar da cewa bata ce. Wato dukkan mutumin da musun siffofi ya kai shi haggar musun ganin Allah, ko to wannan ya gama kaiwa makuran musun siffofi wadda ranar alkiyama Allah zai samu tsaida hujja a kan shi. Me mallam ke cewa? Kowa zai ga Allah banda shi, an tsaida hujja mai karfi a kan shi. Shine mai badu'ul amali yake cewa yarahul mu'minuna bighairi kayfin wa tashbihin wa darbin min misali, yace mu'minai za su ga Allah a ranar alkiyama bi ghairi kaifin, ba tare da a yanzu an kaifanta an siffanta yara za a ga Allah din ba. Ina fata an gane. wa tashbihin wa darbin min misali, ba za a buga misalin cewa ga yadda ainihin wato ake ganin Allah din ba, ba za a buga misali ba, amma dai an yadda za a ga Allah. Ina fata an gane. Bi ghairi kayfin wa tashbihin wa darbin min misali fayansahu an-na'imu idza ra'ahu, idan mu'mine suka ga Allah sai su manta ni'imar da suke ciki kuma gaba daya, domin mafi falalan ni'ima ta zo. Sai ce fa ya khusrana ahla al-i'tizali, ya ku mu'tazila da kuka ce ba za a ga Allah ba, ku kuka yi asara. To yanzu abin da muke so ka cire a cikin wannan baiti na ainihin wato badu'ul amali shine, malamin nan ya tabbatar da cewa waɗanda suka yi musun ba za a ga Allah ba, su ne ba za su ga Allah ba, amma duk muminin da yadda da za a ga Allah, wa ne mishi fatan alherin ya ga Allah. To wannan magana Ibnul Majishun na cewa mutanen nan suka yi ta musu, suka yi ta musun siffofi har suka yi musun siffar da za ta zama kuma hujja a kansu. Misali, mutum ne yana tara mutane yana auna musu shinkafa tiya-tiya su je su cefa ne, sai aka zo aka baka labari, sai ka ce ƙaryar banza, ƙaryar wofi, har sai labarin ya je kunnan shi. Ran nan da ya tashi ko sai ya zo da leda-leda ɗaure da shinkafa da kuɗin cefa ne, ya zo yana raba mutane, zai baka in ya zo kanka? Ba zai baka ba. In ya hana ka, yana da hujja a kanka ko bai da hujja? Yana da hujja. Sai ce kai da kace ba ma bayarwa, ko ba haka bane? To shine din malam yake cewa wa inna ma jahada ru'yatallahi yawmal qiyama, abinda yasa mai musun ganin Allah zai yi musun ganin Allah ranar alkiyama, iqamatan lil hujjati dhalla al mudilla, saboda tsayar da ainihin wato hujja wadda take batacciya ce, a bar kuma a tabbatar da cewa bata din ce. La'annahu, domin kuwa shi qad arafa annahu idza tajalla lahum yawmal qiyama ra'awhu ra'aw minhu ma kanu bihi qabla zalika mu'minina, domin shi irin wannan mutumin da ke musun wannan siffar ya san cewa ai a ranar alkiyama idan ubangiji ya bayyana ga mu'minai, za su ga siffofin da a da can suke imani da su tun a duniya ba su taba gani ba. Duk siffofin da ake cewa Allah na da kaza kai imani, Allah na da kaza kai imani, to a wannan rana in ka ga Allah za ka ga waɗannan siffofin haƙiƙa. Wa kana lahu jahidan, shi kuwa ya kasance mai jayayya ga wannan abu, don haka ba zai gani ba. Wa qala al-muslimuna, musulmi suka ce ya rasulullah, wa manzon Allah, hal nara rabbana, za mu ga ubangijinmu? Fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sai manzon Allah yace hal tudaruna fi ru'yati ash-shamsi la tasaduna ha sahabu, shin kuna gogoriyo wato kuna turere ne wajen ganin rana idan ta fito wadda babu wani abin nan jido wanda ya sha makance ta? Idan rana ta fito ta haske dodar jama'a, in kuka zo kallanta, shin akwai turere ne? Babu turere ne. Qalu la, sai suka ce a'a. Qala, sai ce fa innakum tarawna rabbakum kadhalika, to kamar haka za ku ga ubangijinku. To wannan tashbihur ru'ya ne bil ru'ya, manzo Allah yana kamanta musu yadda za su ga Allah ne da yadda suke ganin rana a nan duniya ba tare da kwatance ba. Shi kwatance a tsari na ilimi yana kusanto maka da fahimtar abin da mai yiwa da ba a yi maka shi ba, fahimtar za ta yi nisa. Duk waɗanda suka taru suka tsaya a rana jama'a, rana ta fito dodar, aka ce kowa ya daga kai ya kalli rana, kowa daga inda yake, baya buƙatar sai ya matsa, baya buƙatar sai ya ce wani kauce, daga kanshi kawai zai sai kalle ta ko? To haka Allah madaukakin sarki za a ganshi a cikin aljanna, daga inda kake din kawai zaka ganshi, ba sai ka taso kana cewa wani dan kauce, wani tsuguna. Shine kamantawa da ya musu da rana. Kuma wannan annabi ya yi haka ne sallallahu alaihi wa sallama don su fahimta, a yayin da kuma wannan ya ƙara fito da fahimta da fasaha irin ta annabi sallallahu alaihi wa sallama wajen hanya ta karantarwa. Na daga cikin hanyoyin karantarwa, idan abu ya kai matukar muhimmanci irin wannan, kana so ya zauna a cikin zukata na dalibai, to sai a gabatar da shi ala wajhi su'ali wal jawab. Ku dubi tambaya suka yi mishi, shin za mu ga ubangiji a ranar alkiyama? Wannan tambaya ce ko ba tambaya ba? Tambaya ce. Da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tashi, sai da ya fara jeho musu tambaya don ta share musu hanyar karatun da zai dora. Ya ce shin idan rana ta fito a yinin da babu jido, kuna turere ne a wajen ganinta? Suka ce a'a. sai yace to idan wata ya fito a daren da yake babu wani shamaki babu hazo kuna turare ne wajen ganin shi qalu la suka ce a'a to yanzu ne ya amsa musu tambayar sai yace fa innakum tarawna rabbakum kadhalika kamar haka za ku ga ubangijinku a ranar alkiyama to anan ya kamanta musu gani ne da wancan gani din ba ya kamanta musu Allah bane cewa Allah kamar rana ne domin mu'tazilawa haka suka ce da suka zorar da wannan hadisi suka ce ahli sunna sun ce Allah kamar shi daya da rana sun ce Allah kamar shi daya da wata saboda sun ce gashi don irin wadannan hadisan su ba su yarda daga annabi bane sai su ce ahli sunna ne sau kaga Allah ya kiyaye wannan hadisi jama'a al-Imam al-Bukhari da Muslim ainihin sun suka ruwaito shi malai yake cewa wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah yace la tamtali'u an-naru hatta yada al-jabbaru fiha qadamahu wuta ba za ta cika ba har sai Allah wanda yake yin yadda yaso ya dauki kafar shi ya dora domin za a yi tace mata halim talati kin cika wa taqulu hal min mazid tana cewa ko dai akwai kari fata kulu to a lokacin ya dora mata kafa sai ta ce qab qab wato na cika wa yanzawi ba'dhum ila ba'dhin a lokacin ne ɗan wuta sashi za su ƙara matsuwa da sashi dan Allah ya dora kafar shi akai ina fata an gane wannan hadisi sahihi ne al-Imam al-Bukhari ya ainihin wato ruwaito shi gashi malai bayani anan kasa a inda yake cewa takhrijin shi ya gabata a shafi na 174 na wannan nuska ta Professor Tuwaijiri ina fata an gane Bukhari ya ruwaito wannan hadisi haka nan ainihin al-Imam Muslim shi ma ya ruwaito ainihin wannan hadisi Allah ya taimaka sannan sai ya ce wa qala li Thabit ibn Qais radiyallahu anhu ko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace wa Thabit dan Qais Allah ya kara mishi yarda laqad dahika Allah mimma fa'alta bi dhayfika al-bariha Allah yayi dariya game da yadda kai wa bakonka a daren jiya yanzu wannan hadisi yana tabbatar da me yana tabbatar da siffar dariya ga Allah yayin da wancan hadisi yake tabbatar da siffar kafa ga Allah yayin da wancan hadisi yake tabbatar da cewa za a ga Allah to ganin Allah shine karshen siffofi dan duk abu ne da ake ta siffanta maka sai aka ce yau zo ka ga dil zo ka ga dahir ko kun fahimta idan kun fahimci wannan malai yana kawo waɗannan hadisai ne don dama asali kar ku manta dalilin rubuta littafin nan fatawa ce aka yi mishi malan kai mana bayani game da ayoyi da hadisan siffa Allah yaya ya kamata a dauke su me malaman farko suka ce daga cikin muhajirai da lansarawa ina fata an gane gashi nan wannan hadisi Professor Tuwaijiri a ƙasa ya tattauna dangane da shi yake cewa asalin wannan hadisi Bukhari da Muslim suka ruwaito shi ina fata an gane daga sahabi Abu Huraira sai dai kuma yace a cikin riwaya Bukhari da Muslim din wanda annabi ya gaya wa haka ba wai Thabit dan Qais bane kamar yadda Ibn Taymiyyah yace Ibn Hajar yayi cikakken bayani a cikin Fathul Bari a mujalladi na 7 shafi na 119 zuwa da 20 da mujalladi na 8 shafi na 632 akan cewa asalin wanda annabi ya faɗa wannan magana shine Abu Talha kamar yadda riwaya ta zo karara a cikin Sahihu Muslim bako ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi sai zama ba shi da abin da zai ba bakon hankalin shi ya tashi manzon Allah ya shiga cikin damuwa Abu Talha al-Ansari sai ya ce ya manzon Allah bakon kai dawo gidana kissa ce shahararriya da jama'a sun santa bako ya je gida a halin shi kanshi fa Abu Talha shahada yayi shahaba ya kwana uku ba a dafa abinci a gidan ba amma yana so ne ya haskaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka Imam al-Bukhari da ya tashi ruwaito wannan hadisi sai ya kawo shi a karkashin wani babi wanda ya sa wa manaqibul ansar darajojin ansarawa a karkashin wallazina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablikum yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa to dai kawo a karkashin wannan aya sai a yace Abu Talha ne asali Allah ya saukar da aya yake bayyana darajar shi sannan darajar mutum ɗaya sai ta shafi dukkan mutanen Madina, sai Allah ya siffanta cewa duk haka suke. Wa yusiruna ala anfusihim, yaje ya samu matar shi tana dafa wake, gwangwani guda ne aka samu wake, yara duk sun yi zuru-zuru za a ci wake, kwana uku yau ba a dafa wake ba. Ka duba irin wannan imani na sahabbai, ka gwada yadda kai kake. Wato matsalar da muka samu jama'a, gaskiya ko ba mu san tarihin waɗannan mutanen ba ne, tarihin wasu ƙarti akai ta mana macuta masu cinye kuɗin masallaci da sauransu, don haka sai kowa ya tashi ma haka yake so ya zama. Amma waɗannan mutanen, ina so ku ji yadda kissa take. Kwana uku ba a dafa abinci a gidan ba, ba ce kwana uku ba a cin abinci ba, amma dai abincin da ake dafawa ba a ci ba, mana sai dai a ɗan ci dabino, a sha ruwa, ko dai a ɗan yi karimi-karimi haka. To yau ana dahuwa abinci, ka kaddara kana da ƴaƴa bakwai, kowa ya zo ya kewaye tukunyar na ya yi tagumi, yana jiran ne kawai ta sauka, da ta ɗan yi tsalle haka ya ɗan lakata haka. Sai kuma ga mai gida ya shigo da baƙo, sai ya kira matar shi, kin ga wannan waken? Eh, to da ni da ke ba za mu ci ba. Ta ce lafiya, yaran nan ma ba za su ba. Dan me? Ce manzo Allah ne ya baƙo sallallahu alaihi wasallam, dan haka waken nan baƙon manzo Allah ne zai ci. To ya za a yi? Ce ki je ki lallashi yaran, ki ce musu wake da saura su dan kwanta tukuna, bacci ya kwashe yara. Ka ji shahada? Da aka zo aka juye wake ya dahu a faranti, aka zauna, gashi ga baƙo ga kuma matar shi, za a ci wake, sai ce mata karkici. Idan muka zauna daidai da za mu fara ci, zan tashi kamar zan yi wani abu, sai in buge fitila da gangan sai ta mutu, sai ya zama an zauna a duhu. Baƙo ya ji muna kai hannu muna laluba, shi ma yana kaiwa yana laluba, amma kan mu ci kokwaya ɗaya mu ban mishi shi kadai ya ci. Shine gari ya waye, ya je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, sai manzon Allah ya faɗa mishi waccan kalma, laqad dhahika Allahu mimma fa'alta bi dhaifika, Allah ya yi dariyar yadda kai wa baƙon nan naka albariha daren jiya. Waɗannan su ne ansarawa. Idan ana zaunar da mu ane mana tarihin irin waɗannan jama'a, me yasa wani mu zai yi tunanin cewa wai yana da naira goma a ce ana neman za a taimaka wa addinin musulunci, ya ce a bada canji? Zai kawo goman ya bayar ne, kuma yana mai ganin cewa ma ta yi kaɗan. Ina fata an gane. Ce sa tarihin salaf ya sha bamban da tarihin duk wasu mutane da ake ji a duniya, domin wasu mutane ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki bai taɓa yin irinsu a bayan ƙasa ba, bayan annaba da manzanni. Ma'ana duk wasu waliyai da kake ji, to waliyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun fi su. To waliyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma su ne waɗannan bayan Allah da ya zauna da su. A ƙarƙashin wannan jama'a, wannan hadisin na tabbata mana da cewa Allah yana da siffa ta dariya. Wa qala sima balagana, sanan Ibn al-Majishun yace a cikin hadisin da ya iso gare mu, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace, inna Allah la yadhaku min azalikum, Allah madaukakin sarki yana dariya saboda kuncin da kuka shiga ciki, wa qunutikum, da kuma irin yanke tsammani da kuke, wa sur'ati ijabatikum, da kuma ainihin gaggawa amsa muku da yake yi. Ma'ana kamar mutum ne ka sawo 50,000 zaka bashi jali, sai ka same shi ya zo ya tsuguna a kofar gidanka, yana cewa wallahi tallahi mai gida ina cikin kunci, wallahi ni wallahi da zan samu jalin 5,000 ya ishe ni in je in rinka kasa kaya ina sayarwa. Ka san zaka bar shi ya gama faɗe, kana dan dariya irin ta alhazan birni, kana dan murmushi haka, kana cewa kai wane wato shi yana cikin bala'i ne, kai kuma dariya kake, saboda ka san ka shirya mishi abin da zai dargaza tunanin kwakwalwar shi. To shine manzo Allah yake cewa Allah yana dariya game da kuncin da kuke ciki, da kuma irin yanke tsammani daga rahama saboda gaggawar amsa muku da ya niyayyai. Ga kunci ka shiga, har ka yanke tsammanin ma ba zai biya maka bukata ba, amma dai sai ka ce ya Allah ka bani, to sai Allah madaukakin sarki yake dariya akan haka. Fa qala lahu rajulun min al-arab, sai wani mutum daga cikin larabawa sai ya ce, to in kaga haka suna nufin larabawan kauye kenan, inna rabbana la yadhaku wannan ba kauye yace oh ubangijin namu har dariya yake yi qala na'am sai manzo Allah yace i qala sai shi wannan balarabe yace la na'dinu min rabbin yadhaku khaira to tunda ko haka ne ba za mu taba yin rashi ba daga ubangijin da yake dariya ta alheri wato kai kana nan kunciye maka kunci shi kuma ya tattallan maka alheri har dariya yake maka to irin wannan ubangijin ba za mu taba rashi ba indai muna da shi kun ga balarabe yayi bayani na gaskiya ko shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi shiru ya karbi wannan jawabi kenan Allah madaukakin sarki ya taimaka wannan hadisi al-Imam Ibn Majah shine ya ruwaito shi bayan malam ya tattauna ainihin wato maganganu masu tsawo kamar da ainihin wannan hadisi sai yace wa qad hakama al-Albani ala hadha al-hadisi bid-da'f Albani ya hukunta rauni akan wannan hadisi yace ka duba littafin Dhilalul Janna akan ainihin wato takhrijin littafin Ibn Kitab as-Sunnah na Ibn Abi Asim da kuma littafin da'if na Sunan ainihin Ibn Majah da kuma ainihin at-ta'liq ala at-tankil wato littafin at-tankil lima saqa huwa nene wanene kun al-Kawthari to na al-muallim wanda Albani ya taqiqi to gashi nan dai sai ya ce wa kaza ba asahu muhaqqiq kitab sharh usul i'tiqad ahli sunnah al-Lalkai yace haka wanda yayin wannan ta'liqi na wannan littafi shi ma ya rauna nashi wato dai wannan hadisi gaskiya saboda Allah jama'a Ibn Taymiyyah ya hujja da shi sai dai kuma hadisi ne mai rauni domin daga inda zaka fara gane raunin shi kanshi afwan ko da ba Ibn Taymiyyah ne yake hujja da hadisin ba don maganganun na Ibn Majah ne da zamu zo mu ji kamar kuma yadda muka ji a baya shi kanshi da farko me yace wa qala fi ma balagana ma'ana ya nuna kenan Ibn Majah tabi'ut tabi'in ne to in yace annabi ya ce cikin abin da ya iso gare mu kenan akalla akwai gibi na sahabi da kuma tabi'i ma'ana hadisin ballagi ne to wannan kenan amma wa fi sahihi gunya idan har dama wancan hadisi na farko da ya kawo ai sahihi ne ko wanda yake magana akan Allah madaukakin sarki yayi dariya da abin da Abu Talha ya aikata ko wannan ma ya kawo shi ne dan ya tabbatar da me dariya to wancan ya tabbata ya isa wannan bai tabbata babu matsala kenan ina fata an gane sai yake cewa fi ashbahi li hadha mimma lam aku musi yace kai da ma dai wasu abubuwa makamantan ire-iren waɗannan nassoshi na hadisai waɗanda ba za mu iya kididdige su ba za mu iya kawo su ba wa qala ta'ala kuma Allah madaukakin sarki yace wa huwa as-sami'ul basir Allah shine mai ji Allah shine mai gani wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina yanzu kun ga aya farko ta tabbatar mana da Allah yana da siffa ita ce me as-sami'u al-basir yana da ji yana da gani sannan wannan kuma da Allah yake cewa wasbir li hukmi rabbika kai hakuri da hukuncin ubangijinka fa innaka bi ayunina duk abin da kake akan idan mu ne wannan tana tabbatar da Allah na da ido ko bai da ido yana da ido wa qala ta'ala sannan Allah yace walitusna'a ala aini ya kai Musa nayi maka haka ne domin ainihin din rayuwar da kake kana yin ta ne akan ido na wa qala kuma Allah yace ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya ya kai iblis me ya hana ka kai sujuda ga abin da na halitta da ainihin wato hannaye na yanzu wannan aya na tabbatar da Allah na da hannu ku wa qala ta'ala kuma Allah yace wal ardu jami'an kasa baki dayanta qabadatuhu yawmal qiyama dankar Allah ce guda daya a ranar alqiyama was samawati sammai kuma matwiyatun bi yaminihi Allah zai nannade su ne ya rike su da ainihin hannun dama kasa gaba dayanta da ka ganta dankarta Allah zai yi da hannun shi sammai kuma gaba daya zai nannade su ne su ma ya rike su da hannu guda wata aya ko subhanahu wa ta'ala amma yushrikuna sarki da daukaka sun tabbata ga Allah Allah ya fi karfin shirkar da mushrikai suke cewa Allah bai isa ba Allah ya isa fa wallahi ma dallahum ala izami ma wasafa min nafsihi malam yace ina rantsuwa da Allah ko ma dallahum ala izami ma wasafa min nafsihi wa ma tahitu bihi qabadatuhu illa sigaru nadhirihim ko illa sigaru nadhirihim minhum indahum yace babu abinda yayi ne wato kai su zuwa ga ganin girman siffanta Allah madaukakin sarki da kuma ainihin wato abin da Allah madaukakin sarki ya kewaye da shi na dankashi da zai wa wannan kasa sai wato asalin wato karancin nazarin su da suke da shi ainihin dangane da Allah abinda wannan magana take nufi wato malamin ya hado hadisi ya hado ayar ne da kuma asalin wani hadisi wanda yana daga cikin dalilan da manzon Allah ya karanta wa sahabban ayar hadisin Bukhari ya ruwaito shi haka nan al-Imam Ibn Khuzaima a cikin kitabut tauhid wato ba yahude ne yazo gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama ana tattaunawa da shi a cikin tattaunawar da shi sai ya faɗi cewa a ranar alkiyama Allah madaukakin sarki zai sa hannu guda ya danki ainihin ƙasa zai kuma sanya ɗaya hannun sai ya nannade sammai da su gaba ɗaya sai ya rike sai ya ce anal malik aina mulukud duniya ni ne sarki ina masu sarautar duniya yau ga duniyar gaba ɗaya na nannade ta to wannan a hadisi da manzon Allah ya faɗi sai ainihin mai riwaya hadisi ya ce sai annabi ya karanto wannan aya to shine malamin da yake cewa babu abin da ya kai yahudawa ga gano ainihin wato girman siffanta Allah da siffofin da Allah ya siffanta kanshi da shi da kuma irin yadda ainihin wato har suka amince da cewa Allah zai sa hannun shi guda ya danki kasa sai wato nazarin su wanda yake takaitacce ne a wurin su game da Allah madaukakin sarki wato abin da yake so ya ce tare da takaituwar ainihin nazarin su amma har suka yi imani suka gano matsayin Allah madaukakin sarki amma mu'tazila da suke danganta kansu ga musulunci takaituwar nazarin su ya kai matukar da har sun kasa ganin abin da yahudawa suka gani ina fata an gane sai ce inna zalika sai ce wannan inna zalika alladhi alqa fi ru'ihim wannan yana daga abin da Allah ya saka a cikin zuciyarsu ko tunanin su wa khalaqa ala ma'rifati qulubihim sannan kuma Allah madaukakin sarki ya halicci zuciyarsu akan sanin wannan abu sama wasafa Allah min nafsihi fasammahu ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wa alihi sallama sammainahu kama asmahu duk wata siffa da Allah madaukakin sarki ya siffanta kanshi da ita ko kuma manzon shi ya kiraye shi da ita ko kuma Allah ya kiraye shi da wannan siffa a bisa harshen manzon shi boma haka za mu fadi kaida ce ibn majish yake kawowa dukkan siffar da Allah ya siffanta kanshi da ita mu fade ta dukkan siffar da manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya fadi da harshen shi mai tsarki game da Allah mu fadi sai ya ce walam natakallaf minhu sifata ma siwahu ba za mu kallafa wa kan mu siffanta abin da ba wannan ba ma hadha wala hadha ba ta wajen wancan ba ba ta wajen wannan ba ma'ana ba za mu kammafa wa kanmu wajen sai mun tuno wata siffa wadda ita ce ta dace ga Allah madaukakin sarki mu kanmu ko kuma game da siffofin da ya siffanta kanshi da su mu kuma mu yi tunanin fassara da fassarar da ta dace da shi a'a mu tsaya a inda ya tsaya da mu kanmu ƙara na najhadu ma wasafa ba za mu siffanta ba za mu musanta siffofin da ya siffanta ba wala natakallafu ma'rifata ma lam yasif shine fasarar wannan magana kenan da yace la hadha wala hadha ba za mu musun siffofin da ya fadi ga kanshi ba ba kuma za mu matsa wa kanmu sanin abin da bai siffanta kanshi da su ba duk waɗannan siffofi ne na yan bid'a fa na farko musun siffar da Allah ya siffanta kanshi da ita an ce Allah madaukakin sarki na da hannu sai ka ce a'a ba dai hannu ba to sai kuma me sai kuma ka kallafa wa kanka sanin abin da bai siffanta kanshi da shi ba shine sai ka ce abin da ake nufi da sauka shine saukar rahamar shi abin da ake nufi da yana sama ana nufin mulkin shi ya kai har sama to sai kuma yanzu ka ruguza abin da ya fadi to kokarin tabbatar da kai kuma wata siffa wadda bai fadi ba sai ta jawo maka nakasa shi akan wannan tafarkin ilan ka sani rahimakallahu har yanzu fa muna karanta maganganun ibn al-majish ne Allah ya ji danka annal ismata fi ddini an tantahiya fi ddini haythun tahabika wala tujawiz ma haddalaka ka sani da cewa tsari a cikin addini shine ka tsara inda aka tsaida kai a addinance kar ka sake ka ketare inda aka iyakance ka fa inna min qiwamid dini domin na daga cikin alamar tsayuwar addini ma'rifatal ma'ruf sanin abin da shari'a ta sanar wa inkarin munkar da kuma musun abin da shari'a ta yi inkari fama basatta alaihi al-ma'rifa duk abin da wato sani yazo da bayani shimfidadde akan shi wa sakanat ilaihi al-afida zukata kuma suka natsu da shi wa zikira asluhu fil kitabi was sunna asalin shi kuma aka ambace shi a cikin al-kitabu was sunna wa tawarasa ilmuhu al-umma sannan al-umma da suka zo baya suka gaji sanin wannan abu daga magabata salata khafanna fi zikrihi karka sake kaji tsoran ambatan wannan abu wa sifatihi da kuma siffanta shi min rabbika daga ubangijinka ko ma wasafahu min nafsihi aiban wato daga cikin siffofin da ya siffanta kanshi da su to karka ji nauyin siffanta shi da shi a matsayin aibi ne karka ga aibi ne ka fadi kai tsaye wala tukallifanna ko haka ne wala tukallifanna menene anaku tata to ne yace wala tukallifanna nan wala tatakallafanna ko lima wasafa laka min zalika qadra karka sake ka ainihin wato kallafa wa kanka wani ainihin wato alkadari wani kari daga abin da Allah ya siffanta maka karka dauka kana da ikon kara wani abu ka tsaya inda aka tsaya da kai wa ma ankaratuhu nafsuk yace duk abin da zuciyarka ta kyamace shi wa lam tajid dhikrahu fi kitab rabbika baka samu ambaton shi a littafin ubangijinka ba wala fil hadisi annabiyyika baka samu ainihin ambaton shi a cikin hadisi daga annabinka ba min zikri rabbika na bayanin ubangijinka fala tatakallafanna ilmuhu biaqlika karka tusasawa kanka sai ka san shi da hankalinka domin hanya daya da ake sani game da Allah sune alqur'ani da hadisi to dukkan abin da bai zo qur'ani da hadisi ba kuma kaji zuciyarka na kyamashi to karka tusasawa kanka da hankali sai ka san shi wala tasifu bilisanika kuma karka sake ka siffanta shi da harshenka wasmut anhu kama samata rabbu anhu min nafsihi kamar yadda ubangiji yayi shiru game da wannan abu game da kanshi ne fa to kai ma sai kai shiru fa inna takallufaka ma'rifata ma lam yasif min nafsihi ka inkarika ma wasafa minha yace domin kallafawa kanka sanin abinda Allah bai siffanta game da kanshi ba to kamar musun abinda ya siffanta ne minha na daga kan nashi kuma tursasawa kanka sai ka san siffa kaza wanda Allah bai sanar ba to dai da bambanci da kuma musun siffar da Allah ya fadi kai kuma ka ƙaryata ta kama a azamta ko fa kama a azamta ma jahadal jahiduna ko mimma wasafa min nafsihi fa kadhalika a'zim takallufaka kamar yadda kai din nan kake girmama mas wato siffantawar da musun da masu musu suke game da siffofin Allah kake ganin abu ne mai girma laifi ne mai girma ko sai malam yace to kuma ka girmama wannan a ranka in ka koma kana ainihin wato neman kallafawa kanka siffanta Allah da siffofin da ba nashi ba ku ji jama'a idan aka ce maka Allah madaukakin sarki na da hannu idan ka ji wani ya ce ƙarya ne Allah bai da hannu ya kake daukan wannan magana akwai girma ko yawa to haka kuma duk sanda kazo kana kokarin fadin wata siffa ga Allah madaukakin sarki ka sani laifin ku daya da wancan yana daga cikin lawazim a cikin magana akwai irin waɗannan lawazim na daga ciki misali in ka ce wa mutum lallai ne kazo wurin nan tsirara menene lazimin wannan maganar kada ka sanya tufafi kada ka sanya tufafi to na daga cikin lazimin musu wata siffa ta Allah to haka laifin yake ga wanda kuma ya kokarin kirkiro wata siffa wanda Allah bai fade ta ga kanshi ba Allah ya kyauta sai mana yake cewa fa kadhalika a'zim takallufa ma wasafa alwasifuna mimma lam yasif minha dan haka sai ka girmama kuma girman laifin masu siffanta Allah da siffar da bai siffanta kanshi da ita ba faqad wallahi azza almuslimuna alladhina ya'rifuna alma'ruf ibn majushi ne yace wallahi ina mai rantsuwa da Allah musulmin nan da suke ainihin wato tsayawa akan sanin abin da shari'a ta sanar to sun samu izza sun samu daukaka wa bi ma'rifatihim yu'rafu da sanin su ga wannan abin ake sanin wannan abu wa yunkiruna almunkar kuma suna inkarin duk abin da yake munkari ne wa bi inkarihim yunkar, kuma da inkarin su ake inkari. Me malam yake cewa? Musulmin farko, sahabbai da tabi'ai, salafus salih, imani da suka yi da waɗannan sifofi da Allah ya sanar, da waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya sanar, da wannan sanin da suka yi, da haka aka ci gaba da sanar da duniya, sannan aka ci gaba da kafa hujja da cewa su ma ga yadda suka faɗi. Sannan inkarin da munkari, wato wa yunkiruna al-munkar, suna musun abin da yake kuma mummunan abu ne. Sannan wa bi inkarihim yunkaru, da inkarin su ake inkari. Misali yanzu da ake kullun kawo kissa Imam Malik, ba ana hujja har yanzu ba? To imani da su Imam Malik suka yi da abin da aka faɗa musu, ya waye gari ya zama hujja? Abin da su Imam Malik suka koma suna inkari shine aka biyo baya ana inkari. Ina fata an gane. To sai malam ya ci gaba da cewa yasma'una ma wasafa Allahu bihi nafsahu min hadha fi kitabihi wa ma yablughuhum mithluhu min nabihi, suna jin abin da Allah madaukakin sarki ya siffanta kanshi da su na irin waɗannan sifofi a cikin littafin shi, sai su yadda da su. Sannan da duk abin da ya zo irin shi daga annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, fama mariba min zikri hadha wa tasmiyatihi qalbu muslim, zuciyar musulmi ba za ta taɓa rashin lafiya ba saboda ya ambaci irin waɗannan sifofi na Allah, ko kuma ya ainihin wato ambace su. Wala takallafa sifata qadrihi, haka nan siffar alqadarin ainihin wato wala takallafa sifata qadrihi wala tasmiyata ghairihi min ar-rabb mu'min. Mana yace wala takallafa sifata qadrihi wala tasmiyata ghairihi min ar-rabb mu'min, sannan ba a taɓa samun mumini wanda ainihin wato ya san siffar Allah, ya san daraja Allah, ya tirsasa wa kanshi game da ainihin siffanta wata siffa ta Allah, ko kuma ainihin wato kiran Allah da wani suna wanda ba shi ya fada wa kanshi ba, ba a samu mumini yayi haka ba. Wa ma zikira anir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama annahu sammahu min sifati rabbih, hadisan da ake fadi daga manzon Allah cewa yana fadi game da siffofin ubangijin shi, ba ra'ayin shi bane yake fadi. Fa huwa bi manzilati ma samma, wannan matsayin su daya da abubuwan da Allah ya fadi. Wa ma wasafa rabbu ku min nafsihi, da kuma matsayin su daya da siffofin da Allah ya fadi ga kanshi. Abinda ake cewa ba a taba samu wani mumini da ya kirkiri wasu siffofi ya danganta wa Allah ba. To ta yiwa ka ce banza Allah ba yana cewa kaza, yana cewa kaza ba, kuma babu waɗannan a cikin littafin Allah? Sai a ce wannan in ma dai Allah ya mishi wahayin su ne, ko ya karantar da shi su, dan haka matsayin su daya da siffofin da suka zo a cikin ainihin wato littafin Allah. Akwai siffofin da suka zo a cikin sunna jama'a waɗanda ba su zo a cikin alqur'ani ba, kamar siffar qadam, kamar siffar bahik, dariya, kafa ga Allah madaukakin sarki, saukar Allah daga sama ta bakwai zuwa ta ɗaya kowane dare. Waɗannan siffofin da su da makamantansu suna nan da yawa, ba su zo a cikin alqur'ani ba. To kawo su da annabi ba zangayi bane sallallahu alaihi wa sallama, su ma wahayi ne Allah ya bashi umarnin ya karantar da al'umma, dan haka daidai ne matsayin su daya da waɗanda suka zo a cikin ainihin alqur'ani din. Mana yace warasikhuna fil ilmi, malamai masu zurfin sani, wal waqifuna haythu intaha ilmuhum, da waɗanda ke tsayawa inda ilimin su ya tsaya, al wasifuna li rabbihim bima wasafa min nafsihi, waɗanda ke siffanta ubangijin su da siffofin da ya siffanta kanshi da su, attarikuna lima taraka min zikriha la yunkiruna sifata ma samma minha jahadan, waɗanda suke barin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya bari na ambaton waɗannan siffofi. Abinda Allah bai fadi ba, ba sa fadi. Abinda Allah ya fadi su fadi, abinda Allah ya bari su bari. To irin waɗannan la yunkiruna sifata ma samma minha jahadan, ba sa musu wata siffa daga cikin siffofin da Allah ya ambata a matsayin jayayya. Wala takallafuna wasfahu bima lam yusammi ta'ammuqan, sannan ba sa tirsasawa kansu sai sun siffanta siffofin da Allah bai ambace su ga kanshi ba, dan neman ganin kwakwaf. Lianna alhaqqa, domin ita gaskiya, tarku ma taraka, ita ce ka bar abin da Allah ya bari, wa tasmiyatu ma samma, kuma ka ambaci abin da Allah madaukakin sarki ya ambata. Wa man yattabi' ghayra sabilil mu'minina, wanda dai ya bi wata hanya wadda ba ta mu'minai ba, nuwallihi ma tawalla, za mu tunkuɗa shi inda ya nemi a tunkuɗa shi din, wanuslihi jahannam wanuslihi jahannam, sannan sai mu saka shi wutar jahannam, wa sa'ad masira, Allah wadare ko kuma tur a ce jahannama ita ce makoma. Wa haballahu lana wa lakum hukman, Allah madaukakin sarki ya mana baiwa kuma ya muku baiwa hikima. Wa alhaqana bis salihina, Allah madaukakin sarki ya hada mu da bayin Allah nagari. Jama'a, kun ji waɗannan ainihin wato maganganu waɗanda malam yake cewa wa hadha kulluhu kalam ibn al-majishun al-imam, duk waɗannan maganganu ba mu karanto su, duk ba maganganun Ibn Taymiyyah bane, maganganun al-imam Ibn Majishun ne. Ibn Taymiyyah sai ta'liq yace fatadabbarhu, dan haka ka tsaya ka lura da wannan magana. Wanzur, ka dubi kaifa asbata sifat, ka dubi yadda wannan malami ya tabbatar da sifofin Allah. Wa nafa ilmal kayfiyya muwafaqatan li ghairihi min al-a'imma, amma wajen sanin yadda waɗannan sifofi suke fa sai ya kore su, yana mai dacewa da sauran limamai na ainihin wato ahli sunna waɗanda ba shi ba. Wa kaifa ankara alaman nafas sifat, sannan ka dubi yadda ya rinka inkari ga waɗanda suke kore sifofin Allah. Bi annahu, da hujja cewa wai siffanta Allah da sifofin nan, li'annahu yalzamu min isbatiha kaza wa kaza, sai sai ai in ka ce Allah yana da siffa kaza, to lazimin wannan magana shine kaza, lazimin wannan magana shine kaza. Ina fata an gane, kama ta qulul jahmiya, kama yadda jahmawa suke cewa annahu yalzamu an yakuna jisman, idan ka ce Allah yana da hannu, Allah yana da kafa, Allah yana magana, Allah zai zo, to yanzu kana cewa kenan to dole Allah madaukakin sarki yana da jiki au arban, ko kuma yana da wani abu wanda yake za a iya tabawa ana iya ganin shi. Fa yakunu hadasan, to sai ya zama kenan fararre. Kun ga wannan falsafa ce, mu tsaya mu nazarin wannan gabar da Ibn Taymiyyah yake magana akai, sannan wannan zai haskaka mana wani abu wanda kullun nake so mu gane. Wannan abin shine, duk wata kungiya da kake ji karkatacciya fa, in ma akwai ta a Najeriya a cikin musulmi ko kuma akwai birbishinta, ce sa wata lacca da na dade ne muku alƙawarin zan yi ta, wato tsayawa ne na fadada ta don ina son ta zama silsila ne, na dade na cewa zan yi muku lacca akan Khawarijawa, na cewa zan yi muku lacca akan Khawarijawa, da nazo tsara lacca sai naga a'a, abin da ya kamata ba Khawarijawa kadai ya kamata ba, domin asalin menene ya yunkurar da mu akan mu ce za mu yi lacca akan Khawarijawa, sifofinsa da suka fara bayyana a cikin wasu mutane da ke cewa kansu ahli sunna. To ai akwai wasu mutane ma da ke cewa kansu musulmi, su ma akwai wasu sifofi tattare da su na mu'tazila. Akwai wasu mutane da ke cewa kansu ahli sunna, su ma akwai wasu sifofi tattare da su na shi'a. Akwai wasu mutane da ke cewa kansu ahli sunna, akwai wasu sifofi, wato sifofi anan na nufin aqidoji na yan bid'a tattare da su. Dan haka sai naga ya kamata ne a samar da wata lacca wadda za ta zama musalsala, wadda za ta rinka bibiyar junanta, ai a zo ai magana game da duk waɗannan kungiyoyin yan bid'a batattu da kuma burbushin aqidar su a cikin wasu daga musulmin Najeriya, ba dan kowa ba, domin in dai har muna son mu lacca ne akan Khawarijawa dan a gane mecece siffar Khawarijawa ta hakika, kuma a gane cewa waɗannan sifofin sun bayyana a cikin wasu, ko kuma wasu daga cikin su sun bayyana a cikin wasu masu da'awar ahli sunna, ko basu bayyana ba, sun bayyana. Yo ashe sauran aqidojin ma ya kamata a zo ai nazarin su, a gane inda suka burbusu a cikin wasu, don abinda mutane basu gane ba shine, ba fa sai an samu siffar Khawarijawa gaba ɗaya a tattare da kai ne, sannan za a ce maka Khawariji ba, domin ai ba sai ka samu siffar Kiristoci gaba ɗaya ba za a ce maka kafirta. Misali, in ka ce kai ka yadda Isa dan Allah ne, amma kai baka yadda Maryam Allah bace, baka yadda Jibril Allah bane, amma dai Isa ka yadda Allah ne ko dan Allah ne, yanzu ana bukatar sai ka ci ko sauran aqidojin ne sannan za a ce ka zama Kirista ko ka zama kafiri? Dan haka in aka samu khasla ko siffa ɗaya daga cikin siffofi na Khawarij ga ahli sunna, sai a fara kwabar shi cewa kaga wannan siffa ce ta Khawarij, amma ba za a hukunta shi da Khawarijanci ba tukuna, sai in ya kafe akanta, to yanzu tunda ya kafe akanta za a iya siffanta shi da Khawarijanci bi mujarradin wannan siffar kwaya daya.
dan haka waɗannan da suka fito suna ta kafirta mutane nan ce musu khawarijawa wai sai su ga cewa abun ya zama siyasa wai sai su ce mana mu kuma murji'awa ma'ana murji'a su ne waɗanda suke cewa wato imani shine asali dan haka in dai akwai imani to sabon Allah bai da wani ta'asiri kai mumini ne ka faɗi la ilaha illallah amma baka sallah baka azumi zina kake shan giya kake ce duk ba matsala kana nan imanin ka daram dam baka da matsala akan shi ko kun fahimta khawarij kuma fa su kuma su ne waɗanda suke ɗaukan zafi da zaran ka aikata ɗaya daga cikin manyan laifuffukan nan sai su ce ka kafirta to mu'tazili kuma fa sai ce to kana manzilatun bainal manzilataini kai dai ba kafiri bane kai kuma ba mumini bane amma fa in ka shiga wuta zaka dawwama dindindin a cikin ta to yanzu duk waɗannan aqidojin da muka kawo guda uku fa ina tabbatar muku da cewa kowace kungiya zaka dauko daga cikin kungiyoyin Najeriya ko movement ko wane ne sai ka samu masu irin wannan misali jama'a yanzu waɗannan da ke cewa kansu ƴan umma yanzu su suke da aqida ta mu'tazila ta murji'anci a Najeriya ba su san ko misqala zarrati inda aka ce wani musulmi ne to ba su san su ji an siffanta shi da bid'a ko fasikanci ko wani kafirci duk yadda ya kai ga yin waɗannan abubuwan kuwa to yanzu wannan khasla min khaslatil irja siffa ce daga cikin siffofi ko aqida ce daga cikin aqidar murji'anci ta kama su sun sani ko ba su sani ba to wajibi ne sai a faɗakar da su wato wai su abin da suke gani barna ce ta yawa aka zo ana ta kafirta musulmi to sai suka so su yi gyara dangane da wannan kafirtawar dan haka sai suke ganin ai in dai mutum ya ce shi musulmi ne to duk ma abin da yake a bashi a musulmin shi a ƙarya ne su kuma waɗancan da sai ga waɗannan sun yi sanyi da yawa sai suka ɗauki zafi to zafin kuma sai zama ko ɗan yaya laifi su kuma sai su ce wani ya kafirta su kuma sai a ce a'a ba daidai bane wato kenan kullun ba a so hamasa ta ɗauke ka wajen hukunci menene hamasa waɗancan hamasar da ta ɗauke su ita ce ne waɗancan sun yi zafi suna kafirtawa don haka su kuma sai suka yi sanyi to su kuma waɗancan hujjar su waɗancan sun yi sanyi da yawa don haka suka ɗauki zafi to mafi alkhairi su ne ahlus sunna sai dukkanin mutumin da yake faɗin la ilaha illallah musulmi ne idan ya saban Allah yana mai sane da cewa wannan sabo ne da Allah ya haramta to wannan yana matsayin fasiki idan ya halatta to ya kafirta saboda halattawar ba saboda aikatawar ba idan an je lahira yana daga cikin tawagar musulmi amma masu saban Allah ana jiye mishi tsoron duk wata azaba da Allah ya faɗi zai ga wannan saban Allah za ta iya kaiwa gare shi amma kuma akwai yuwar Allah ya mishi rahama saboda ƙarfin da tauhidi yake da shi wannan ita ce aqidar ahlus sunna a ƙarƙashin haka hadisan da suka zo game da mas'alolin gaba ɗaya ahlus sunna suna tattaro su ne to shi ko khawariji zai kama guda ɗaya ne sai ya rike murji'i sai kama ɗaya fallan ya rike to ahlus sunna yazo sai tattaro sai su bashi kyakkyawar ma'ana misali yanzu hadisai ne sahihai ku karanta cikin kitabut tauhidi Imam ad-Da'wa Muhammad ibn Abdul Wahhab ya kawo su baki daya wannan hadisi daga sahabi Ubadatu dan Samit yace Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wanda ya sheda babu abin mota da gaskiya sai Allah man lallai Muhammad manzon Allah ne kuma bawan shi ne sallallahu alaihi wa sallam ya kuma yadda cewa Isa bawan Allah ne kuma manzon Allah ne kuma ɗaya ne daga cikin rayukan da Allah madaukakin sarki ya halitta yadda cewa aljanna gaskiya ce yadda cewa wuta ma gaskiya ce adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al'amali Allah zai shigar da shi aljanna duk irin danyen aikin da yake yi fasara hadisin ta farko kenan duk mugun aikin da yake yi domin duk mugun aikin babu shirka dan a cikin waɗannan bayanan an cire shirka dan haka yana shan giya yana zina yana sata yana kaza duk abin da yake yi Allah zai shigar da shi aljanna fasara farko ta hadisin kenan ko kuma adkhalahu Allahu aljannata ala ma kana min al'amali Allah zai shigar da shi aljanna tunda yana da wannan aqidar ko dan yara ne ayyukan shi na alheri suke ko danya yayi zo da su sai ya shiga aljanna. A can kuma fasara farko, duk mugun aikin da yake yi sai ya shiga aljanna. Kun ji wannan hadisin? Hadisi na biyu hadisin Muslim ne daga sahabi Abu Dharr, Allah ya kara mishi yarda. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wanda ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah, shi kadai ba shi da abokin tarayya, zai shiga aljanna ko yayi zina ko yayi sata. Abu Dharr ya ce ko yayi zina ko yayi sata, manzo Allah ya ce ko yayi zina yayi sata. Abu Dharr ya ce manzo Allah ka ce ko yayi zina yayi sata, manzo Allah ya ce ko yayi zina ko yayi sata. Abu Dharr ya ce manzo Allah ka ce ko yayi zina ko yayi sata. Ya ce Abu Dharr mutumin nan sai ya shiga aljanna ko yayi zina ko yayi sata ko baka so. To yanzu waɗannan hadisan guda biyu su ne murji'a suke riƙewa. Sai su ce to tunda dai musulmi ne to dan haka duk wani laifi ma ba komai. To yanzu kun ga sun yi hadisin zarbadi, sun wuce abin da asalin hadisi yake. Shi hadisin yana son ya bayyana falalar tauhidi ne da kuma irin yadda tauhidi yake kankara zunubai. To kai kuma sai ka dauki hadisin sai ka dora shi ga mai laifi ya samu karfin gwiwa yin laifin shi tunda dai yana da imani. Kaga ka tobara ta farko. Su kuma khawarijawa da mu'tazila in suka tashi sai su dibo ayoyi wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidan fiha, wanda duk ke saba ma Allah to idan ya shiga wutar jahannama zai dawwama dindindin a cikin ta babu fita. Kharijawa sai su ce menene ke dawwamar da mutum a wuta? Sai a ce kafirci. Sai su ce dan haka ya kafirta, dan haka kana yin zina ka kafirta, duk abin da kai na sabo sai su ce ka kafirta, domin lazimin dawwama a wuta kafirci su a tunanin su. Mu'tazila kuma sai su ce to mu ba za mu kafirta shi ba tunda yana da imani, amma kuma ba za mu ce mishi mu'mini ba. To yaya kenan? Sai su ce to huwa fi manzilatin bainal manzilataini, yana ainihin matsayi wanda yake tsakanin kafirci da imani, shi ba mu'mini bane, shi ba kafiri bane. To in an je lahira fa yaya sakamako? Sai su ce ba zai samu rahama ba, imanin shi ba zai amfane shi ba, zai shiga wuta, kuma in ya shiga zai dawwama dindindin. To yanzu kun ga yadda waɗannan kungiyoyi guda uku suka juya waɗannan hadisai a faifai da wannan aya, suka wujujjiga su, kowa ya fahimci abin da yake so ya fahimta, yayi gine akai ko? Wa ahlus sunna ko sai ce a'a, yanzu shi wancan hadisin ya zo ne don ya bayyana falalar tauhidi, don haka ana faɗakar da kai game da falalar tauhidi da kuma irin yadda tauhidi yake kankare zunubai. To in dai har lazimi tauhidin yayi tasiri a kanka, to ba za ka samu ƙarfin gwiwa aikata saban Allah ba. Don haka ba muna karanta maka waɗannan falala ta tauhidi ba ne don ka gane in dai ka riƙe tauhidi to ko ka yi saban Allah na zina ko shan giya ba komai. Wancan hadisi kuma Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana son ya bayyana cewa matukar mutum musulmi ne to komai daren dadewa da ya dade a cikin wuta saboda azabar da aka yi mai ta zina ko shan giya, sai ya waye gari ya ganshi a cikin aljanna wata rana saboda rahama Allah game da imanin da yake da shi. Dan haka ahlus sunna suna tsoratar da kai game da karkai saban Allah domin akwai azaba, suna nuna maka falalar tauhidi. To kaga yanzu sun daidaita abin kenan ko? To amma ka je idan ka tafi wurin ba mu'tazali, in ka tafi wurin ba mu'tazali ko khawariji ko murji'i, sai ka je ya dauki ahlus sunna ya dan fara da ɗayan kungiyoyin. Ma'ana mu yanzu mun yadda su uku ne, akwai khawariji masu kafirta mutane da zunubi kuma su ce zai dawwama a wuta, akwai mu'tazila waɗanda su ba sa kafirta mutum da zunubi amma kuma ba sa tabbatar da imanin shi, dukkan imanin nashi, duk imanin shi, duk faɗin la ilaha illallah shi ba za su yarda shi mu'mini bane. Sai su ce yana da wani matsayi ne a lahira na tsakatsaki, shi ba musulmi shi ba kafiri ba, amma zai dawwama a wuta. Kaga imanin bai amfani ba kenan ake so a ce. Sannan sai murji'i, murji'i kuma dake cewa duk saban Allah da aka yi babu komai tunda akwai imani. To yanzu kaga mu a cikin adalcin mu mun tsaya mun rarrabe su ko? To amma idan murji'i ya zo wurin mu, in muka yi mishi wannan bayanin, abinda zai juya ya ce yanzu nan kai ka yarda musulmi zai shiga wuta, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, musulmin yana la ilaha illallah zai shiga wuta, shi yanzu baya kallon bangaren zunubi, me yake kallo bangaren imani amma ya manta cewa imanin ya gurbatu da wasu munanan ayyuka dan haka shi baya jiyewa mu'mini tsoron shiga wuta dan yana imani dan yana da imani tunda dai ko da yayi saban Allah jama'a ko kun fahimta to irin waɗannan mutanen na san ku gane suna nan da yawa a cikin sufaye sannan duk masu kiran wa'azin haɗin kan nan jama'a dukkan su wannan aqida suke da ita su ba sa so ne su ji an ce wane ya kafirta wane yayi bid'a wane fasikanci yake yi dan kan suka tashi ga usulubin wa'azin su ko dai su ta kawo falaloli na ayyuka da falalolin zikiri da addu'o'i ko kuma an suka shigo rayuwar zamani yanzu su jawo hankalin musulmi ta hanyar su samu ci gaba ta wajen kimiyya da fasaha da kuma ainihin samun manya-manyan digirori amma ba za ka taba jin su suna wa'azi game da zina ba ba za ka taba jin su suna wa'azi game da shan giya ba ba za ka taba ji suna wa'azi game da shirka ko bid'a ba sannan ba za su taba karfafa mutane game da falalar tauhidi ko kuma muhimmancin bin sunna ba wannan siffar ta shafi waɗancan mutane da na siffanta su tashi kun ga yanzu waɗannan in ka ce musu murji'a baka yi laifi ba sai dai kafin ka hukunta murji'anci ta tare da su sai ka tsaye musu da hujja shin sun san abin da suke yi sun san implication sun san ma'anar sun san abin da suke wa kansu da addini dan haka zaka ga a cikin tafiyar su zaka iya ganin kowane irin tarka-tarka zaka ga dan tsubbu a cikin tafiyar zaka ga mai aske game zaka ga barayin gwamnati a cikin tafiyar kowa zaka gani wai su abin da suke gani a zo a tafi kawai rahama Allah tana da fadi gaskiya ne rahama Allah tana da fadi amma kuma an manta yadda aya ta ce rahama na da fadi akwai aya da ta ce kuma Allah yana da tsananin azaba ashe kamata ya ame ana sirkawa dukkan direban da ya take burki tun daga farkon tafiya to ba za a je ko ina ba yana yin ki sai take burki ba inda za a je duk yadda ya take burkin kuwa haka ne ko ba haka ba duk direban kuma da ya take totir ba kankautawa shi ko ba za a dawo ba haka ne ko ba haka ba to kun ji barnar da suka yi su waɗannan murji'a gaba ɗaya sun take burki ne ba inda za a je ana nan a yadda ake su ko khawarij da suka tashi fa da suka danna giya suka take totir to sai dai akwai zazzabo aka samu kai to ahlus sunna su ne suke yin driving with regulation suke tuka motar inda ya kamata a taka burki a taka inda ya kamata a rage giya a rage inda ya kamata a ƙara a ƙara inda ya kamata a ƙara wuta a ƙara inda ya kamata a daga kafa wannan shine abin da khawarij ba sa so da zaran ba za ka kafirta mutane kai tsaye ba za ka ce a dubi kaza tukuna a dubi kaza tukuna a dubi kaza sai su ce maka murji'i su kuma murji'awa da zaran ka ce a kun ce rahama to a dinga cewa azaba sai su ce ka ci kazafi dan haka ahlus sunna ku ji ba wanda yake son shi duk duniya sai ahlus sunna ce sa duk wani ahlus sunna da yaudar kanshi aje ayi taron hadin kai da wasu ku wallahi tallahi ƙarya yake kuma munafinci ne kama shi zai dawo ya samu kanshi a cikin rudani ba dan komai ba saboda me in ma yaje ya hadu da waɗanda su sanyi kalau ne ko kuma ya hadu da waɗanda yake tata farfasa ne tana dabda ta kone to shi ko so yake a sirka yadda ba iya wanka ruwa in yi sanyi ba ya da dadin wanka in ya tafasa ba ya da dadin wanka in ya zama dimi ne da shifa to haka aqida ahlus sunna take dan girman Allah daga cikin ku duk wanda ya tashi zai dauki littafin al-aqidatu tahawiyya tare da sharhin ta karshe ku ga yadda malamin sai da ya jero duk aqidojin duniya kakkak da suka zo suka gurbata musulunci gaba ɗaya yana bi yana kawo wannan da wannan yace ahlus sunna tsakanin kaza ne da kaza ahlus sunna tsakanin kaza ne da kaza ahlus sunna tsakanin kaza ne da kaza a wajen babin kaddara kadariya sun yi musun kaddara gaba daya sun ce gaba daya Allah madaukakin sarki bai san abin da za a anjima ba balle gobe dan haka bai ma san yaya duniyar za ta kasance ba yaya kiyama za ta kasance suka ce Allah ba shi da ilimi magabaci game da abin da ke biyo baya kamar yadda yanzu ni ban san gobe ya zan waye gari ba ban san gobe me zai faru ba sai suka ce haka Allah ma ilimin shi unuf yana farawa ne daga sanda abu ya faru, kamar yadda yake kai din nan yanzu akwai wuta ko to ka san me ake ciki game da wuta, in an dauke wuta me zai faru baka sani ba, to sai suka ce Allah ma haka yake, waɗannan su ne qadariyya. To ahli sunna sai suka ce ba su yadda ba. Imam An-Nawawi yace waɗannan ma an yi ijma'i akan kafirta su gaba daya, sai yace ko da yake alhamdulillah waɗannan da su da burkushin su gaba daya sun kare a duniya, babu inda ake da labarin su. To yanzu kaga waɗannan su abin da suke cewa abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara to babu shi, abin da mu muka yadda ya kaddara ya tsara babu, dan haka kawai Allah yana tafiya cikin harkokin shi ne da gwargwadon yadda abubuwa suke faruwa. A ƙarƙashin haka sai suka ce al'amura na faruwa a cikin mulkin Allah waɗanda Allah madaukakin sarki bai nufi su faru ba, amma ahli sunna sai ce abubuwa suna faruwa ne a cikin mulkin Allah gaba daya ya nufi su faru, ko da yake wasu abubuwan da ke faruwa baya son su, shi da kanshi ya nufi su faru, ya tsara su faru, ya farar da su, ya ba su damar suka aikatu, amma kuma yayi haka ne don hikimar shi ta bayyana. Shine Fir'auna ba ya fi karfin Allah bane yazo duniyan nan, Allah ne ya halicce shi, Allah ya kera shi, yayi duk abubuwan da ya kuma ya san zai yi, amma yayo shi ne don hikima ta bayyana, shine in an aiko Musa. Ina fata an gane. Dan haka akwai bambanci tsakanin irada da mashi'a. Duk abin da ka gani a duniya Allah ya nufi ya faru, amma ba duk abin da kaga ke faruwa a duniya Allah yake so ba. Jama'a kun fahimci wannan da kyau? To yanzu wannan aqida ahli sunna kenan. Dan haka duk wani wanda kaga ya aikata kaza, ya aikata ne a cikin saukakewar da Allah ya mai ya aikata dan ya tabbatar da abin da Allah ya nufa da shi. Dan haka Allah ya nufi wanda zai tafi wuta, sai ga Allah ya saukake mishi ayyuka na shiga wuta, shine fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu, shi an halice shi don wuta ne, dan haka sai ga an saukake mishi ayyukan wuta, shi ko wancan an halice shi ne don aljanna, sai ga an saukake mishi ayyukan aljanna. To abin da nake so ku gane jama'a, ina so ku fahimci waɗannan siffofin da muke tattaunawa na khawarij, murji'a, qadariyya, mu'tazila, jahmiya, wallahi duk suna nan sun yi dandazo a cikin wasu mutane a ƙasar nan tamu a Najeriya, kuma rashin ƙwararrun malamai da rashin sanin malamai da suka san manhajin salaf ya sa an fara samun a cikin ahli sunna wasu suna kudurce wasu aqidoji na bid'a irin waɗannan. To dan haka wajibi ne a yada karantar da littafai na ahli sunna, amma kuma a yada karantar da su a bisa an san su, ba wai kawai aje ana karantawa ba. Kamar misali, ka iya karatun boko, sai ka rubuto jarida da barbarci, sai ka zo kana karantawa, kana karanta ta tsaf, amma fa kai baka san menene kake karanta ba, amma wanda ke jin barbarci fa yana jin kana karanta wani wurin daidai wani wurin yaji kana karanta shirme, haka ne ko ba haka ba? To abin da yake faruwa yanzu, akwai waɗanda sun yunkura ba su karantar da littafan ahli sunna, amma ina suka koya? Rashin koyan sai sa in suka zo sai ka ji abin da ya kamata su ba da shi ta dama sai ka ji suna ba da shi ta hagu. Misali, lokacin da aka zo a karantar da aqidar ahli sunna dangane da magiya, wani dan Allah, dan Allah, sai aka yi kuskure, da an tsaye da mutane akan dan Allah shikenan babu kuskure, amma sai dan Allah, dan annabi, ba kyau, yan bid'a suna yi. To yanzu ya za a ce kenan dan Allah, dan son annabi? To son annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ibada ce wadda za mu iya wa junanmu magiya da ita? A'a, wadda za mu iya roƙon Allah da ita. Dan haka ya Allah, dan son annabi ka bani aljanna, ya Allah, dan son annabi ka taimake ni in ci jarabawa, daidai ne, amma Musa, dan son annabi rage min hanya, hadha ghalatun, kuskure ne wannan. Shi son annabi din ane wa Allah tawassuli ne da shi, son da Allah ike wa annabi siffa ce ta Allah ko? to zaka iya roƙon Allah ya Allah dan siffarka ka bani kaza misali ya Allah dan alqur'ani ka bani kaza ya Allah dan maganar da kai da annabi Musa ka bani kaza this profession to duk ɗaya ne ya Allah dan san da kake wa annabi ka bani kaza to ya Allah dan san da nake wa annabinka ni ina son annabinka to ibada ce da nake maka to ka bani kaza amma bai halatta in ce wani dan san da nake wa annabi ka bani kaza ko dan san da kake wa annabi ka bani kaza ba wannan kuskure ne bai halatta ba kun ga an zo gyara ne sai kai gyaran gangar auzunawa aka kada ganga da lauje aka yi jifan gafiyar baidu an hana mutane su ce dan Allah dan annabi sai ake so a ce musu ce dan Allah da san annabi to ba a ce wa wane da wane wane dan Allah dan san annabi a ya Allah dan san annabin ka bani kaza ku karanta waɗannan bayanan da ne muku baki ɗayan su a cikin littafin qa'idatun jalila fi tawassul wal wasila ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah me yasa na kawo wannan maganar dan in bayyana mana cewa idan za a karantar da littafan aqidar salaf irin waɗannan to sai an je an koye su jama'a in ba je an koye su ba don wasu abubuwa ne da ke gudanuwa a bisa ka'idoji duk yadda ka kai da Boris ga keke a anguwarku kana hawa kana daga hannunka kana tafiya kana juyawa yadda kake so ran da duk aka kawo babur ran nan sai an koya maka komai haka ne ko ba haka ba ran da duk aka kawo mobile tsuma keken wuta sai an koya maka haka ne ko ba haka ba idan kun gane wannan jama'a kana dan bid'a sai ka tuba wannan fa bai mai da kai malamin ahlus sunna ba kadai ya mai da kai tubabbe ne sunanka kenan tubabbe har yanzu tukuna ba tabbatar kai ahlus sunna bane sai ka koyi aqidar ahlus sunna ka kudurce ta sannan ka zama ahlus sunna sannan in ka iya aqidar zaka iya karantar da ita sannan ka zama malamin ahlus sunna haka ya kamata mutane su gane zuwa kai secondary school bai mai da kai malamin makaranta ba ya kamata ka gane haka har sai ka yi teachers college a yanzu sai ka yi NCE sai ka yi college of education ko ka yi FCE ma'ana sai ka yi education a kan kaza amma ka je ka yi degree a kan biology degree a kan biology bai mai da kai malamin biology ba don haka ba ka da ahaliya ba ka da cancanta ta karantar da biology sai ka koma kai diploma akan mai PGDE suke kiranta ko PGDE ko wane ne postgraduate diploma in education sai ka je kai wata diploma wadda za ta baka hasken yaya ake karantawa wannan mas'ala tana da muhimmanci kenan yanzu koyo da iyawa bai mai da kai malami ba har sai ka zo ka karantar shine malantar shine malami waɗannan mas'alolin abinda yasa nake tsayawa nake tattake mana jama'a wallahi wata magana ce Binbaz aka yi mishi tambaya na dade ina fadin maganar sai naga Binbaz an yi mishi tambaya ya fadi irin maganar aka ce mishi mecece matsalar duniya a yau sai ce matsalar duniya a yau ita ce karanci ko rashin malamai waɗanda suka san manhaji na salaf magana ce mai tsawo tana nan zamu karanta a cikin littafin nan Muntaqal Fawaid insha Allah juz'in shi na farko rashin malamai waɗanda suka san manhaji na salaf ita ce matsalar duniya a yau wannan maganar ka dauke ta ka gwada ta da maganar da wani babban kafiri yayi da aka ce mishi menene matsalar duniya sai ya ce matsalar duniya ita ce rashin gano matsalar ita da kanta sai aka ce to yanzu ya kake nufi sai ya ce da Muhammad yana nan annabin larabawa sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce da shi zai iya gano matsalar yana kwance yana shan shayi kuma ya bada shawarwarin da za su bi su gyara ainihin duniya wannan maganar kafiri ne yayi ta ka dauke ta ka hada ta da maganar Binbaz alright idan annabi sallallahu alaihi wa sallama nanan zai iya gyara duk matsalolin nan na duniya idan baya nan fa ina wadanda ya kira al ulama'u warasatul anbiya malamai da suka yi gadan annabawa, waɗanda suka yi gadan annabawa ba waɗanda suka yi gadan su Aristotle ba, ba waɗanda suka yi gadan ƴan ƙwaya ba, malamai magada annabawa, suna in suna nan za su iya kawo solution kenan, za su kawo mafita. To da aka rasa ba annabawan, sannan aka samu ƙarancin malamai masana wannan tafarkin, sai duniya ta shiga cikin rudani, sai kowa ya zama dan oda, gaba ɗayan duniyar sai ta zama kawai ana tafiya ne, kowa yana sauri ne, amma fara ya kuga kanshi cikin tukunya, don haka bai san me ke gaban shi ba, bai san me baro a bayan shi ba, bai san ina yake tinkara ba, numfashin da yake shaka a can kuma ba lafiyayye bane. Yanzu abin da duniya take ciki kenan, kowa ka gani kusan sai ga cikin dimuwa yake. Wannan ka aje kafirai, ka dauko musulmi ma tukuna, kafirai kan su dama ba wai 40 sanatan yatihu da fil ardi ba, tunda akai duniya ba ma su suna cikin taihi ne, suna cikin rudani ne, suna cikin dimuwa. Amma musulmin a yanzu saboda karancin malamai masana wannan tafarkin, to ashe jama'a menene yanzu mafita gare mu? Wajibi ne mu tsaya mu koyi waɗannan littafan, wajibin farko kenan mu san waɗannan aqidojin, wajibi na biyu mu fahimce su, sannan mu tsaya mu fadada. Yanzu nan muna karantar littafi ne kwaya daya, kamata ya akan duk wata mas'ala yadda kaga professor Twijir yake yi, yaje dibo wasu littafai da zai maka ishara, kaje ka nemi littafan nan, duk gasu nan muna da su a makarantar nan, kaje ka zauna ka karanta. Aikin aiki ne jama'a. Bana mun yi wata hira da ni da Samir, Samir yace mini ya ka fara da awar ka ne, nace to alhamdulillah karatu da dama ba mu da malamai da suka san manhajin salaf, malamai ne imma ƴan al'ada imma waɗanda suke da'awar sunnar su ma ba su san ta ba, sannan sai kuma academic malamai, nace dan haka daga cikin malaman da suka karantar da mu har a zahira akwai, wato ƴan azhar, dan haka mun yi jimillar karatu da Allah ya ji tausayin mu, sai ya hada mu da wasu waɗanda ba su wuce ɗaya biyu ba, waɗanda suka fahimci asalin da'awar sunna da suka haskaka mana, to sai mu tashi akan abin da suka haskaka mana, sai mun matsa sai mun karanta littafin duk da muka san yayi magana akan wannan matsala. Sai dafan sai ce hani allaka, sai ce haka shi ma Albani ya fara da'awar, yace don lokacin da ya taso babu wani malami da ya san manhajin salaf din, don haka ya aka iya, zaka je su koya maka nahwu, shi kanshi nahwun nasu bid'a ce a ciki, za su koya maka sarf, to bid'a ta shiga nahwu da sarf, wa yake magana aqida, ba ma da nan aka fara karatun Qur'ani, da za su koya maka mai bid'a ne, to amma kai in Allah ya nufe ka da alheri, sai ka tashi sai ka fara bincike daga cikin alkhairan da su Ibn Taymiyyah suka yi mana kenan, sai suka rubuta duk abin da suke so su faɗa wa duniya, sai suka aje. Idan ka je waɗancan gurɓatattu suka karantar da kai nahwu da sarf, yanzu in ka bude littafin Ibn Taymiyyah tunda ka iya larabci zaka fahimta kenan. Nace mishi to haka ake, in muka fahimci wani abin da ba fahimta ba sai mu ja mishi layi. Muna nan idan muka ji malamai na sunna sun shigo ƙasar mu daga Makka ko daga Madina, nace sai mu je ba ma zuciya. Na rantse da Allah jama'a, akwai lokacin da muke kwana kofar ɗakin ko kofar hotel din da su Ali Nasiru al-Faqihi suke sauka, kwana muke a hotel din, kaje gindin fulawa da ya fito zai shakata ka ce hayyakallahu ya sheikh, la tas'amu anna, kar ku gaji da mu dai, kar ku gaji da mu, dan nan wurin ne ya rage kawai a biya maka, haka abin nan shikenan, to shikenan khalas ma fi ziyada yau, kace insha Allah insha Allah, sai kaje ka makale in ya sake fitowa, ce a'azzakallahu ya sheikh fabakallahu ashrabakallahu labana fil janna kaza 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 kaza, to shi kuma balarabe yana son wannan addu'a, sai kace baqiya hadith wahid, nan ne kadai ya rage, nan ne kadai haka, don me? Don dan adam gurgurdan yadda ya samu kanshi haka zai yi. In ka ce kana son malaman salaf din ina suke a kasar ka? Ba su. Shekara 200 da ta wuce dan Fodio yace babu su. Yace in kana so sai dai kai gabas. Haka mawakin manzo Allah Alfaza zai ce ifazarha wa sharriq. Yace la yakru bikal gharb. Yace ka bar yammacin nan kai gabas. Yace yamman nan ba wurin zama bace. Abin da nake so in gaya mana jama'a, waɗannan abubuwan da muke koyo a yanzu, ni ina ganin wata baiwa ce Allah ya mana, amma fa ita baiwar jama'a ba za a cita da yadda ustazan nan na zamani suka dauka ba. Ka kiyin karatu, wai kana jiran cassette da wani yayi, ka ji wani ya ce ka ba a cassette, ka je kai wani, kai ta yawon gulma da guntsu gulu ga littafai jirge suna jiran ka kuma gobe kai ne ake sa rai ka zama malami ka cuci al'ummar musulunci. Don haka mas'ala kwaya ɗaya in ka karanta, misali ana tattauna game da Allah madaukakin sarki yana sama, an karantar da kai yanzu ka fahimci karatun da ke wannan littafin, ita kuma mas'ala ka fahimce ta, to sai ka fara wa mas'alar biye-biye, ka bi littafi kaza da aka ce, ka bi littafi kaza, ka bi littafi kaza, sai a waye gari duk abin da ka san ko duk littafin da ka san ya tattauna wannan mas'ala sai ka bi ka karanta, domin ku ne kuke, ku ne pioneers na da'awa, wato ku ne farkon waɗanda za ku fara share fage game da da'awar. Jama'a, ko kun fahimci haka? Lokacin da aka kawo course ɗinmu a Yola University ta Yola Information and Communications Technology, duk malaman da suka karantar da mu gaba ɗaya babu malamin da yake da ko diploma akan karatun, dama course ne ganda-ganda ne, ana so a karanta kaza, a karanta kaza, a karanta kaza, wanda ya tattara waɗannan abubuwan a karance to shi ya samu kaza. Don haka shi wani engineer ne na computer amma ba scientist bane, don haka bai iya programming ba, don haka engineer zai karantar da kai, computer scientist zai karantar da kai, sannan sai me, sai wanda ya karanta operation research, sannan sai wanda ya karanta management, sannan sai wanda ya karanta English language, wanda ya karanta journalism, duk su zo su karantar da kai. To yanzu wai kai ne ake son a karan farko a fara samun wanda ya karanta information technology, idan ka zama wawa shine dan abin da suka baka ka takaitu da shi, to karshe kai ma ba za a same ka yadda aka so a same ka ba. Na haka idan wancan journalist dan jarida ne yazo ya karantar da kai darasi akan journalism, sai ka je ka samu littafin akan journalism kai ta karatu ba ji ba gani, don ana so ne wai mutum daya ya zama shine direban tantan, shine direban jirgin sama, shine direban jirgin kasa, shi zai tuka katafila, mutum daya. Yanzu jama'a yana bukatar in akai mai training game da jirgin kasa ya koma yana bacci sai ya tabbatar ya iya, don so ake goban aka aje waɗannan na'urori gaba ɗaya shi zai iya tuka su. A ƙarƙashin wannan jama'a yanzu ma'aikatu in ka je za a dauke ka aiki, me ka karanta kace journalism, ce ka ina ma za a samu wanda ya karanta IT, don wanda ya karanta information technology zai iya ayyuka 10 wanda wancan sai an tattaro mutane guda 10 za su iya yi. Don haka yanzu duk bankin da tace za ta dauki aiki kana zuwa da degree na IT ka fara sallama da mutanen garin ku, in Allah so an dauke ka kawai, saboda ana neman ku ne ruwa a jallo, domin mutum ɗaya zai yi aikin mutum 30, don haka idan mutum 30 za a biya su albashi 10,000 ba 300 ba, to kai ɗayan naka baka 100,000 ba ka more ba, ita kuma ma'aikatar fa ta samu sauki. Don haka sai ka ga da banki zai ga an yi katon daki da ramummuka da a yanzu ko zai ga dan daki dan kut shine banki, domin mutum ɗaya zai iya yin aikin da mutane 8 za su iya yi. Ina so ku gane yanzu abin da ake kokarin ku zama kenan a Najeriya shine ana so a samu guda ɗaya ne wanda aka bugo fannin Qur'ani ya kware, hadisi ya kware, fiqh ya kware, larabci, aqida, tarihi, to wannan zai yana yawon gulma da cassette ba zai yiwu ba, dole ne sai ya dauka kan shi. To fa shi yanzu yana kokarin samarwa da al'umma wani malami ne, waye malamin sai ya dauka shi da kanshi, mana ni ina son in mai da kaina ne in samarwa da al'umma ta malami. Ba za ka faɗi wannan bane a babin alfahari, a babin ina so ne in dauke wa al'umma ta wata wahala da ta dame su. Laifi ne yanzu ka ce ina son in zama likitan zo in taimaki mutanen gari na? To laifi ne ka ce ina son in zama malamin zo in karantar da mutanen gari na? Ba laifi bane. Dan haka wannan aikin jama'a ba a yin shi da sanyin jiki, kuma wannan aikin ba a yin shi da tafiya tare da tunanin samarin zamani. Samarin zamani sun hau babur iri kaza kai ma ka ce sai ka hau, sun sa hula iri kaza sai ka sa, wallahi tallahi ku je ku ga malaman duniya jama'a, zaka ga malami rigashi ko goge ta bai samu damar yi ba, ba wannan ne ya dame shi ba, ya lura cewa gugan nan aka ce za a tsaya a yi guga, a wanke minti 10, a shanya minti 30 ta bushe, guga kuma fa minti 10-15, karin guga kuma fa minti 4 ko wannan yaushe ake da lokacin wannan kawai ya buga hula kawai sai gaba dan ba wanda zai ce ya cire amma ya san yana yin wata muhimma ne wadda ita ce abin da wani kuma ba zai iya yi ba ina fata an gane Allah maraukakin sarki ya taimake mu to za mu saurara anan insha Allah ta'ala sai an zo karatu na gaba za a tashi inda yake wa fi kitabul fiqh al-akbar al-mashhur inda ashabi abi hanifa na'am malam bismillah na'am
kana da wannan yaran
shine yasa nace mu karanta wannan littafin na Ibn Taymiyyah ai Ibn Taymiyyah wannan aya yazo yake sharhi ma garin haka ne wannan magana shin ya halatta abinda mutane suke wani dan zumunci ka bani kaza wattaqullaha allazi tasaaluna bihi kuji tsoran Allah wanda kuke gama juna da shi wal arhama ita ma zumunci kuji tsoro ka ku yanke ta